This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na daren yau Laraba 25 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa ko a wani lokaci daga yanzu shugaba Bola Tinubu zai yi waje da wasu ministocin shi.
Yan Najeriya dole ne sai su yakuri su ci gaba da addu'a saboda duk wani tsari da ya dace a bi a nuna masa kan cewa yan kasa suna cikin wahala da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da tashin talauci da rashin aiki.
Kamar kowane daren Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa wanda aka ce ba kasawa ba. Wanda a wannan karin wato tare da Sallama Mana Barma inda a yau shirin zai duba yadda masu bukata ta musamman a jihar Jigawa Najeriya suka yi bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar 21 ga watan Satumba. Za kuma mu bude muku layin waya nan gaba a cikin shirin inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan kowane sauyi kuke ganin wannan yunkurin sauya manufofin da Tinubu ke shirin yi zai haifar ga talakan Najeriya. Lamba da za a kira idan mun bude layin ita ce kamar yadda aka saba alamar tarawa wato plus 2-0-9-6-6-5-0. To amma fa duk sai bayan Baba Yakubu ya karanta mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wa babban taron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasarsa ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da wasu ƙasashe ke kokarin kullawa na kawo ƙarshen mamayar watanni 31 da Rasha ta kai mata. Yana mai dora ayar tambaya akan dalilin da yasa ƙasar China da Brazil suke matsawa kan tattaunawa da Moscow. Maimakon haka Zelensky ya kira ga tabbatar da wani kudirinsa na shekaru biyu akan maido da iyakar da kasashe za su amince da ita tsakanin Russia da makwabciya Ukraine kafin Moscow ta yi gaban kanta ta kwace yankin Crimea a shekarar 2014 kana ta yi wa Ukraine mamaya a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. Yanzu Russia ta kwace ikon kashi biyar na kasar Ukraine. Dole ne mu riko da dokokin majalisar ɗinkin duniya kana a ba mu haƙƙinmu. Haƙƙin Ukraine nake nufi na mutunta yankinta da kuma yaucinta kamar yadda muke yi wa sauran kasashen duniya, inji Zelensky. Ya kamata mu janye sojojin Rasha da suka yi mamayar, hakan ne kuma zai sa a kai ga ƙarshen wannan mamaya ko kuma rikici da ake yi a can Ukraine ɗin. A yau Laraba shugaban sojan Isra'ila ya faɗa wa rundunansa su shirya domin kai samami ta ƙasa akan a Lebanon ko da jiragen saman yakin Isra'ila suna ci gaba da ruwan babamai akan tungar Hezbollah kwanaki uku a jere. Za ku ji rububin jiragen a nan, za mu kai hari a dukkan rana. Ku shirya wa mai yiwuwar shiganku, amma kuma ku ci gaba da kai hari akan Hezbollah. Lieutenant General Herzi Halevi yana faɗa wa rukunin tankoki na rundunar sojin Isra'ila a cewar wata sanarwa da ma'aikatan sojin ƙasar ta fitar. Ba za mu daina ba, za mu ci gaba da kai musu hari, kuma za mu ƙara masa musu lamba ta ko'ina, inji Halevi. Domin mu cimma haka, muna shirin neman dabaru, kuma ma'anar haka ita ce takalman ku na soja, takalman ku na yaƙi za ku saka domin ku shiga yankin abokan gaban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya gabatar da jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya na cikin shekara 79 a birnin New York a Amurka. Shettima, wanda ke wakiltar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya taɓo batutuwa akan matsayin Najeriya kama daga batun tsaro a duniya da ci gaban tattalin arziki da kuma batun sauyin yanayi da ma batun yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya. Jawabin nasa da ya maida hankali akan waɗannan muhimman batutuwa yana cikin gudunmuwa da Najeriya ta baiwa wani babban taron tattaunawa da aka gudanar a birnin New York. mataimakin shugaban Najeriya ya dora muryarsa akan kiran da shugabannin kasashen Afirka suke yi a wannan taro na baiwa Afirka gurbi na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Kasashen Misra da Jordan da kuma Iraki sun fada a yau Laraba cewa takawa Isra'ila burki a wannan zalunci da take yi a Gaza ya zama dole domin dakile mummunan yaki a yankin. A wata sanarwa bayan wani taro da ya hada ministocin harkokin waje na waɗannan kasashe uku da kuma suka yi Allah wadai da ayyukan sojan da Isra'ila ke yi a Lebanon, sun ce Isra'ila tana kokarin tura yankin a cikin wani gagarumin yaki. Ministocin sun kuma yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da sauran kasashen duniyar da su dauki mataki domin kawo ƙarshen wannan yaki. Isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta da ta auna mayakan da take auna mayakan Hezbollah a Lebanon, inda ta ce tana neman mazauna arewacin Isra'ila su koma a gidajensu bayan sun tsere daga wurin shekara guda da Hezbollah ta kai hari a wato hare roka a yankin. A ƙarshe an samu gazawa da dama a ma'aikatar leƙen asirin Amurka a taron gangamin yakin neman zaɓe wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi a watan Yuli, inda wani ɗan bindiga ya buɗe wuta abin da za a iya ganowa ko kuma za a iya hangowa za kuma iya hanawa wanda kuma ke da alaka kai tsaye da taron gangamin, lamarin da ya sanadiyar yunkurin kisa a wannan rana a cewar wani bincike da Majalisar Dattawan Amurka ta fitar a yau Laraba. Kamar yadda bincike da hukumar kanta ta gudanar da kuma hukumar da kuma majalisar wakilai ta gudanar, rahoton wucin gadi daga kwamitin tsaro cikin gida da harkokin gwamnati na Majalisar Dattawan Amurka ya gano cewa an samu gazawa da yawa kusan kowane mataki gabanin harbin da Butler ya yi a Pennsylvania, ciki har da shirin da ya yi da kuma hanyoyin sadarwa da ya amfani da su da kuma kokarin take hanyoyin tsaro da ma raba kuɗi. Ko shakka babu sakamakon gazawar ya yi matukar muni, inji sanata mai wakiltar Michigan Greg Peters, shugaban Democrat a kwamitin harkokin cikin gida.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa kowane lokaci daga yanzu shugaba Bola Tinubu zai yi waje da wasu ministocinsa, wani mataki da tuni 'yan Najeriya suka zabu da gani. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
Wannan tabbaci da 'yan Najeriya suka samu daga fadar gwamnatin tarayyar Najeriya cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu zai girgiza majalisar ministocinsa kowane lokaci daga yanzu, labari ne da ya zo wa 'yan Najeriya da daɗi domin an daɗe ana matsin lamba kuma ana fatar cewa zai yi haka. Gaba-gaba a jerin ɓangarorin da ake ganin cewa ana buƙatar a yi gyara da gyaran bawul a kansu shi ne matsalar tsaro da ta ƙicin yawa, kuma har yanzu 'yan Najeriya suna neman su ga an yi canji a kan tsare-tsaren da aka bi na wurin yaƙi da ta'addanci ko kuma matsaloli na tsaro. Magana kuma canji rashin har ila ta karkata ne kuma ta tsaya akan babban banki na kasa kawai. 'Yan Najeriya suna fata su ga wannan yaƙi ya ji waɗansu ɓangarori da aka yi wandaƙa a lokacin tsohon gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Awal Musa Rafsanjani shi ne shugaban ƙungiyar nan ta yaƙi da cin hanci rashawa, wato Transparency International, ya kuma yi tsokaci akan abin da ya kamata a yi dangane da wannan canjin.
To a gaskiyar magana 'yan Najeriya dole ne su yaƙi su ci gaba da addu'a saboda duk wani tsari da ya dace a bi a nuna masa kan cewa 'yan kasa suna cikin wahala da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da tsarin talauci da rashin aiki, kamar ya yi Bruce da su. In ma ka yi magana sai a kama ka ko kuma a cima mutunci, saboda haka ina ga cewa gaskiya ba lalle ne in saurari mutane ba, amma ai matsalar rashin sauraron kuma jama'a shi ne take ci gaba da bayar kamar gwamnatin. Kamar misali yanzu ba wasu kasashen duniya da suke ɗaukar mu da mutunci da daraja a sakamakon mu'amalar da gwamnati din take da waɗanda ake ganin cewa bai dace a ce an yi da su ba. Saboda haka bakin jinin gwamnati da ƙaruwa yake a duniya a wajen 'yan Najeriya, kamar yadda jaridar Guardian wata babbar jarida a Najeriya da ta yi wato sabe ta nuna a cikin wato sama da kashi 85 a cikin 100 na 'yan Najeriya sun nuna ba sa jin daɗin abin da yake tafiya kuma ba sa ƙaunar abin da yake wakana, kuma suna buƙatar a kawo canji don a kawo cigaba na ɗorewa a ƙasar nan.
Awal Musa Rafsanjani. A waje ɗaya kuma na tuntuɓi General Mansur Dan Ali, tsohon ministan tsaro a Najeriya kuma ƙusa a jam'iyyar APC, domin in ji wane ɓangarori ne yake fatar ya ga cewa gwamnatin sa ta APC ta canji, kuma canjin nan a ga ya yi tasiri ga canza rayuwar al'umma.
Wannan Umar Faruk, kasan dai mu ko da muka zo a
mu gyara tattalin arzikin kasa, za mu gyara security, za mu kuma yi kokari mu ga cewa an rage cin hanci a kasa. To abubuwan da har yanzu ga su da sun kasa.
Amma baka ganin akwai su da ke cewar matsalolin kamar tattalin arziki da na tsaro da aka kasa shawo kansu a yanzu kamar daga gwamnatin ku ta Buhari ne aka gado su?
To, ka san gado ku iri-iri ne. Akwai wanda ya fi karfin lokacin da ita gwamnatin ta mu. Akwai kuma wanda ya zama za a iya gyara ko ba tare da waɗansu sun yi shi ba. Ga misali, da yake faɗa mu harkar tsaro. Ai farko an fara da kyau. A cikin lokaci abubuwa yanzu ya sake tabarbarewa. Kuma ba za mu zama kullun cewa gyaran mu zai zama iri ɗaya ba. Ko yaushe in za a yi abu sai a yi irin na da. Ana sake maimaita abubuwa iri ɗaya. In an yi wannan ba bai yi ba sai a canza a koma wani gefe. Amma har yanzu abubuwan da ake yi da aka faro haka suka yi har yanzu kuma ba a samu sakida ba a kowane gefe.
Wato kana ganin matsalolin kamar cin hanci da rashawa ma shina ci gaba da katutu a wannan gwamnati kuma ya kamata a ce shi ba Tinubu ya tabo wayannan ministocin ko bangarorin cin hanci da rashawa domin shi musu garan bawul kenan
malam Faruk an baro kyautun ranar haihuwa aka ce ai tun gyaran canje-canjen nan na gwamnatin farko da ministocin da aka ce to tun lokacin aka losing direction tsakani da Allah lokacin da aka fito aka zabe Allah ya sanya an yi zaben na gari amma daga baya kuma sai abubuwa suka tabarbare aka saki layi aka bar gaskiya aka koma mai yan kame-kame.
General Mansur Dan Ali kenan tsohon ministan tsaro a Najeriya kuma kusa a jam'iyyar APC. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto masu sauraro ana sauraron shiri ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labar ma da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman a jihar Jigawan Najeriya sun yi bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar 21 ga watan Satumba. Kungiyar Ofan ce ta shirya wannan hidima da nufin karawa na kasassu azama a fafutukar da suka sa gaba don ganin sun bada babbar gudunmuwa a yunkurin ciyar da al'umma gaba.
Aikin da muke da santoci da za mu kewa yanzu da shaguna na masu bukata ta musamman.
To madalla kungiyar Wofan ta kaddamar da wani shirin gina shaguna domin masu bukata ta musamman a jihohin arewacin Najeriya a ci gaba da bullo da matakan saka waɗannan mutane cikin kyakkyawan yanayin rayuwa ba idan tallafin kekunan guragu da take bayarwa lokaci zuwa lokaci. Na kasassu na daga cikin rukunonin al'umma da ke taka rawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya. Dalili kenan Wofan ta yi amfani da bikin ranar zaman lafiya ta duniya don shirya gangamin faɗakarwa da ba da tallafi a ƙauyen Kudai na jihar Jigawa. Ga jawabin shugabar ƙungiyar Hajiya Salamatu Garba.
Na yi tunani na ce idan aka tashi za a taimaka wa masu bukata ta musamman. Za ku ga an kai bayan gari ne za a ce an nema musu santa ko wani abu. Sai na ce to daga yau ƙungiyoyin Wofan duk inda santocin ku suke. Wuce masu bukata ta musamman kusa da mu. Zan dawo cikin da muke da santoci da za mu kewa yanzu da shaguna na masu bukata ta musamman. Ga kafan tumatar kungiya ga kafan masu bukata ta musamman. Kuna sanawoyin su a ciki su ma suna sanawoyin su a waje.
Asanta
din masu bukata ta musamman na nan. Kamar yadda Ustaz mai mai rano ya magana na riga na haɗa sola yanzu za mu tafi mu je mu gani awanni 24 wuta na nan a watan. Babu zancen EPA ta ɗauke wuta ana fargaba. Al'ummar gari kun samu wurin da za ku riƙa kai caji. Wannan wurin zai ɗauki kawunan caji guda 80 a lokaci ɗaya. Kuma kun sani cajin waya ake awa biyu an riga an cika waya. Ku ga wayoyi nawa mu ne masu arziki mu ne masu sana'o'i daban-daban don Allah kada ku kunyata mu. Ku fito ku yi sana'o'in nan domin ku taimaka da kanku. Kuma idan kuka sa kuɗinku 450 bayan wannan din da muka faɗa kamar yadda muka saba da sauran kungiyoyi kuma za ku samu miliyan 1.5 wanda za ku ci gaba da yin ayyuka Allah ku mantsi ya ba ku sa'a an ja kawo nan popo kuma ina wa Ahmadu ina taya shi murna zancen ruwa da yayi a waya da naji da kuma zancen caji da yake zai Allah ya biya bukata yau masu bukata ta musamman akwai kekuna guda 40 da muka kawo za mu daura 60 da muka raba a baya ya zama 100 kenan a wannan yanki Allah ka sa karshen talauci kenan
amin to waɗanda aka yi abin domin su sun bayyana farin ciki game da kulawar da suka ce suna samu daga wannan kungiya shirin gina shaguna wani kasassu mataki ne da zai raba su da zaman kashe wando sannan babbar hanya ce ta yaki da bara Ahmadu Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi silar zuwan wofan jihar Jigawa
ba na ta gayyace mu za su gudanar da irin wannan biki da ake a garin mu sun gayyace mu sai muka je mu da ni da shugabanni na akwai ɗaya daga cikin disabled ta Aljira sai muna tashin da ita ɗaya daga cikin ma'aikatan wofan na jihar Jigawa Hajiya Barkisu Arab sai ta tura mata wani bidiyo na wani gurgu da yake amfani da kafarsa ita ma wannan mata disabled gwamnatin Hajiya Rahama sai ta ce ita ma tana da irin wannan mutumin da yake wannan saboyi sai ta ce bata yadda ba a take nan muna tashin da ita sai ta kira da take kaji da Allah in tura mata bidiyo na idan ina da shi in bai da shi ma in tura mata ta yi zance an kareta ta sai ta ce ba damuwa to damuwa already an yi shiri da ni sai na tura mata wannan bidiyo saboda shi ne na san na dan yi abubuwan da nake da kafa kuma na bayyana damuwa ta da al'amura na ci sai na tura mata ita kuma da tura mata sai ta garanta kawai ta tura mama domin na yi bukana ne bukatu a ciki shi ne da tun tura mata kuma mama da gani Allah dai kwansa da shi aka kuma aka zo aka mana ruwa aka mana wani abubuwa haka ganin ina da lura ban tsaya ko zuciyata ta mutu ko na karaya sai amma baka la ba kuma na sha wuya mutuka biyar da kake tunani wajen in nema kai na rufin asiri saboda a rayuwa ba abin da na wasa in je tsugunna a gaban ka ko in tsaya gaban ka in ce wani ke maka mu na wushi wannan har gobe ba na kauna wannan abu to da wofan ta zo kuma ta shiga lamarin na ta samu min da abin da zan yi in mori kaina kwarai na ji daɗi mara musuntuwa kuma ba zan iya nuna farin ciki na a wannan tsari ba saboda yayi yawa sannan da addu'a na alkhairi ga wa'annan mutane musamman Hajiya da Salamatu Garba shawarar da zan ba mu shine duk mutumin da ya mana alkhairi mu sanye mana kuma mu nuna masa ne mana kuma nuna nan da rabi masa shine abin da ya ba mu da mutumin kanmu mu yi kokari mu yi abin saboda shi zai ba shi kwarin gure ya taimaki wasu nan gaba ko ya kare mana abin da ba mu tuka tunani ba amma an taimake mu an ba mu abin mun cinye ko mun karya ko kuma lalata mu rike mu da muhimmanci ba wani ma idan ya ji riya so ya taimake mu to ba zai mana ba
a wannan tallafi zai taka rawa sosai ta hanyar ingantar rayuwa ta da wanda suke zagaye da ni amma ta hanyar taimakawa ƴan uwana wajen karatun su ciyar da wanda yake karkashina da kuma ci gaban al'umma ta ma baki da ita saboda abin da ya tallafa gaskiya fiye da tunani
Usman Ibrahim Abdullahi ina kira dukkanin kungiyoyi da kuma sauran gwamnati da kai goyi din abin da wannan kungiya ta yi mana ta taimake mu suna kira su dan Allah su ba su duba su taimaki al'umma
masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Hajiya Salamatu Garba shugabar kungiyar wofan da Ahmadu Yakubu da madaukacin masu bukata ta musamman na kauyen Kude jihar Jigawa a Najeriya da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
to madalla an gaida Sulemu Muni Barma yanzu kuma sai ku gyara zama don zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da batun da ake na cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu na gab da izin kiyar wasu daga cikin ministocinsa wannan sauyi ko sauyin rayuwa kuke ganin sauyin ministocin zai kawo ga talakan Najeriya labar da za a kira dai ita ce alamar tarawa wato +2 2 9 8 6 5 muna sauraron ku
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana kuma daga ina?
To alhamdulillah da farko kina tare da Gabar Sale ne likitan radio daga nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa ta cikin Najeriya.
To madalla Malam Garba ka ji maudu'in mu wani sauyi kake ganin hakan zai haifar ga talakan Najeriya.
To a gaskiya a sauyin da muke bukata dai musamman daga sa a canja ministoci yayi kyau a ce ai shi ainihin aikin gwamnati alkawari ne. Duk wanda aka bashi minista to zai kyau a ce ya cika alkawari kuma ya kare haƙƙin wannan ministry da aka bashi. Kuma ya gabatar da gaskiya kuma ya rike amana aikin da za su yi din su yi adalci mu dai namu bukatar kenan mu talakawa amma a ba wa mutum aiki kuma ya zai karkatar da aikin da kansa to gaskiya wannan bai dace ba in za a yi zaɓi din su.
To madalla muna godiya Malam Garba yanzu kuma bari mu tafi Niger wa muke tare da shi daga Niger.
To kuna tare da wani mai sauraron ku Abdul Kasko ne muke ungwar wadata tawali na birnin Adar jamhuriyar Niger.
Na'am.
Ni ra'ayi na da zan bada akan wannan sake ministeri da shugaban kasa sun yi da yi. Ni ce gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasa tana cikin wani mugun halin tsakanika ne. Wanda lokaci idan ana son a yi wani sauyi a kan kai shi daɗi saboda kuɗi ba ku gani talakan Najeriya na cikin wahala ya ga arka ne. Kuma abin da nake kira da shugaban kasar tarayyar Najeriya idan yin talima don Allah da annabi ya raba kai nema ya raba gari da wannan turawar kasar Faransa. Yarkar da kasar Nijar Mali burkina su raba gari sai idan suna son zaman lahiya ga talaka ne su samu ci gaba mai ɗorewa in ya raba gari da su.
To madalla muna godiya a Malam Abdul Kasko daga jamhuriyar Najeriya yanzu kuma bari mu koma Gombe a Najeriya da wa muke magana.
Assalamu alaikum kuna tare da Malam Magaji daga Apple local community daga district community local district.
To Malam Magaji
Najeriya yake mu kwatan alkai.
To muna godiya ka ji cewa akwai mai yiwuwa tabbacin cewa shugaba tuni bane Najeriya zai sauya wasu manufofin sa. Wani sauyi ko saukin rayuwa kake ganin hakan zai kawo ga talakan Najeriya?
To mu dai muna ga sauki wannan ministocin muna ga dai sauki mu dai abin da muke so. Duk abun da ya sauka da mai dai na farko tukun ba sauki wannan ministocin muke fata ba tukuna. A tsaka da wannan a tsara mana sauki mana farashin mai.
Na'am.
Yadda a gawo mana da farashin mai kamar da to nan za a samu sauki.
Na'am.
Eh.
To madalla mun gode kwarai Malam Magaji daga Gombe a Najeriya inda kace kukan sauyin da kuke son gani shine na maido da tallafin mai ba cire ministoci ba tukunna. Yanzu bari mu je Zamfara da muke magana.
Nake gari aminci Allah ya tabbata gare ki a daidai wannan lokacin.
Amin ya rabbi.
Sunana Nasiru Husaini ne Gondo sakataren mabagawa yake muku barka da warhaka da gusa jihar Zamfara.
To Malam Nasiru wani sauyi kake ganin hakan zai haifar ga talakan Najeriya ko samun sauki ga rayuwarsa?
Aisha kai da Allah ta ma da mutulakan Najeriya ya dade yana so ya ga irin wannan ranan a ce duk wanda ya zaba domin yana faran zai bashi in duka diban ministocin da aka rubuta kowanne daga jaha ɗaya ne kuma kowanne jaha ce babu wata da ba ta da matsala a cikin jaha so wanda ba abin da take sabuka sakai da Allah duk ministan da bai sabuka komai a jaha a Najeriya ba sakai da Allah ina goyen baya dubu ɗaya bisa dubu ɗaya da ka tada shi akwai kuma wanda yake iyawa ya zo ya gyara mana saboda Najeriya nan idan muka ce ba mu gyara Najeriya yanzu ba gaba mu sai ya ta kaya ba yana da kyau tun yanzu duk wani minista tun wani minista kowaye ne shi kuma matsayin shi in zai bita da komai ba.
To madalla muna godiya da wannan gudunmuwa taka da fatan waɗannan maganganu ko kuma shawarwari suna shiga kunnuwansu yanzu bari mu je babban birnin tarayya Abuja a Najeriya da wa muke magana.
Assalamu alaikum murya Amurka birni Washington DC gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku da fatan auni lafiya.
To alhamdulillah da fatan kai ma ka wani lafiya menene ra'ayinka me kake ganin hakan zai haifar ga talakan Najeriya?
To alhamdulillah adi to sunana Usman Dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To hakikanin gaskiya kun kawo maudu'i mai muhimmanci to mu dai anan muna addu'a duk abin da yake alkhairi Allah ubangiji ya tabbatar da shi.
To madalla amin summa amin yanzu kuma sai jihar Kabi ita ma dai a Najeriya.
To assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Haji ta sunana da aka ba mai fata daga nan Yahudi.
Na'am. Na'am.
Eh to gaskiya fi sabilillahi Bahaushe ya ce idan aka tsora ma mutum kaya da ya kasa dauka sai ka sauke mishi ka tsora ma wani. Akwai bukata a yi sauye-sauye a ministocin Najeriya.
Na'am.
Ta kuma za ki ji cewa wani an bashi wata ma'aikata maimakon a samu sauki sai abubuwa suka yi ta ta'azzara. Kaga ya nuna cewa bai goge a wannan bangare ba. akwai matsala a Najeriya inda ka karanta daban inda za a ba ka daban. Yanzu misali na karanci bangaren aikin gona, maimakon a bani ministan gona sai a kai ni a dauke ni a ce an bani ministan wasanni, kin ga wanda abu bai dace ba.
Na'am, to madalla malam dan Asabe daga Kebbin Najeriya, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, da wa muke magana?
Suna magana da Aliyu Ojejin an dogon miji mazaunin Tawa.
To malam Aliyu, muna sauraron ka, ka dai ji maudu'i.
Eh, ina ji maudu'i wannan da aka yi a game da wannan tarihin Najeriya.
Na'am. Eh, maganan sauyin ministoci da ake sa ran shugaban Najeriya zai yi ba, me kake ganin wannan sauyin zai haifar ga talakan Najeriya na samun sauki a rayuwa?
Gaskiya ya abin ya tabbata gaskiya gaskiya da tukun da gyara musu saboda gaskiya ƙara sauyin ministocin nan saboda a samu ci gaba.
Na'am. To madalla muna godiya, yanzu kuma sai mu nufi Kaduna garin gwamna a Najeriya. Da muke magana a Kaduna.
To sunana Ibrahim Anaran Mariga cikin Kaduna.
Malam Ibrahim muna sauraron ka.
To ni ina kata ba sauyin ministoci ne ya kamata ba. Duba da ganin cewa shugaban kasa shine ministan mai babba ma kuma har yanzu mun fetri shine babban matsalan Najeriya. Shi shugaban kasan ne kamata ya canza daga matakan da yake dauka masu tsauri wanda suke sa kasa a irin yanayin da ake ciki. Dan duk ministan da za a canza duk kudirin da zai kawo dole sai ya kai shi gaban shugaban kasa ya sa haliya yadda ya sa hannu sannan ya fara aiki. Amma shi shugaban kasa ko bai shawara da kowa ba zai iya doka kamar yadda yake ya cire tallafin mai lokacin da aka rantsar da shi har yanzu Najeriya tana cikin wannan hukuman da bai tafi cewa ba. Saboda haka ya canza daga kudire-kudiren shi ba wai maganar canza ministoci ba. Ni na ga shi ne abin da ya fi kamata ya yi. Nagode.
To madalla malam Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna a Najeriya, yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga nan lafiyar Bare gari.
To malam
muna fatan dai wannan shirye-shiryen ministocin zai kawo mana alheri. Amma a gaskiya shi shugaban kasa sai ya janye nan kudirin tashi na maganar mai, saboda maganar mai shi ya sa talaka suna cikin wani hali. Amma kusan ku shi ne wannan sauye-sauye na ministoci, Allah sa kulle ta biya kudin sabulu.
To amin summa amin. To madalla masaru a nan ne muka kaga ƙarshen amsa wato kira naku na wannan lokaci, sai kuma gaba idan Allah ya kai mu.
A yau Laraba, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ƙasarsa ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da wasu ƙasashe ke ƙoƙarin ƙullawa na kawo ƙarshen mamayar watanni 31 da Rasha ta kai wa ƙasar ba. Yana mai ɗora ayar tambaya a kan dalilin da ya sa ƙasar China da Brazil suke matsawa kan tattaunawa da Moscow. Maimakon haka Zelensky ya ce ya yi kira ga tabbatar da wani kudirinsa na shekara biyu a kan maido da iyakar da kasashe za su yadda da ita tsakanin Russia da makwabciya Ukraine kafin Moscow ɗin da ta yi gaban kanta ta kwace yankin Crimea a shekarar 2014 kana ta kai wa Ukraine ɗin mamaya a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. Yanzu haka Russia ta kwace ikon kashi biyar na ƙasar Ukraine. A yau Laraban ne kuma shugaban sojin Isra'ila ya faɗa wa rundunarsa cewa su shirya domin su kai samami ta ƙasa a Lebanon, ko da kuwa jiragen saman yakin Isra'ila suna ci gaba da ruwan bama-bamai a kan tungar Hezbollah kwanaki uku a jere. Ya ce za ku je rububin jiragen a nan, za mu kai hari a dukkan rana, kuma ku shirya wa yiwuwar shigarku, amma kuma ku ci gaba da kai hari a kan Hezbollah. Lieutenant General Herzi Halevi yana faɗa wa wato rukunin tankoki na rundunar sojin Isra'ila a cewar wata sanarwa da ma'aikatar sojin ƙasar ta fitar. A jiya Talata ne mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru 79 da ake yi a birnin New York a nan Amurka.
To masu sauraro baki ɗaya kuma na muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakub Makiri da yake yana gabatar da shirin, sai Julia Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.